بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وانصر الإسلام والمسلمين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فهذا إنشاده وألفاظه في آخر كتبه، وهو أفضل أهل زمانه على الإطلاق في العلم، في علم الكلام والفلسفة، وكلام أمثاله في مثل ذلك كثير جدا، قد ذكرناه في كتاب الصواعق وغيره، وذكرنا قول بعض العارفين بكلام هؤلاء: آخر أمر المتكلمين الشك، وآخر أمر المتصوفين الشك. والقرآن يوصلك إلى نفس اليقين في هذه المطالب التي هي أعلى مطالب العباد، ولذلك أنزله من تكلم به وجعله شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وأما شفاؤه لمرض الشهوات فذلك بما فيه من الحكمة والموعظة الحسنة بالترغيب والترهيب والتزهيد في الدنيا والترغيب في الآخرة، والأمثال القصص التي فيها أنواع العبر والاستبصار، فيرغب القلب السليم إذا أبصر ذلك فيما ينفعه في معاشه ومعاده، ويرغب عما يضره، فيصير القلب محبا للرشد مبغضا للغي. فالقرآن مزيل للأمراض الموجبة للإرادات الفاسدة، فيصلح القلب فتصلح إرادته ويعود إلى فطرته التي فطر عليها، فتصلح أفعاله اختيارية الكسبية، كما يعود البدن بصحته وصلاحه إلى الحال الطبيعي، فيصير بحيث لا يقبل إلا الحق، كما أن الطفل لا يقبل إلا اللبن. وعاد الفتى كالطفل ليس بقابل سوى المحض شيئا واستراحت عواذله. فيتغذى القلب من الإيمان والقرآن بما يزكيه ويقويه ويؤيده ويفرحه ويسره وينشطه ويثبت ملكه، كما يتغذى البدن بما ينميه ويقويه. وكل من القلب والبدن محتاج إلى أن يتربى فينمو ويزيد حتى يكمل ويصلح، فكما أن البدن محتاج إلى أن يربى بالأغذية المصلحة له والحمية عما يضره، فلا ينمو إلا بإعطاء ما ينفعه ومنع ما يضره، فكذلك القلب لا يزكو ولا ينمو ولا يتم صلاحه إلا بذلك، ولا سبيل له إلى الوصول إلى ذلك إلا من القرآن، وإن وصل إلى شيء منه من غيره فهو نذر يسير، ولا يحصل تمام المقصود. وكذلك الزرع لا يتم إلا بهذين الأمرين، فحينئذ يقال زكى الزرع وكمل.
نعم، بس عندك الباب الثاني. جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من يقول يا الله ملوكي دي ساكي حتى مؤونا سافيا تلا هدي أشرون لأخو قوة جمال الآخرة أشكالة دبو الإلي حدود ثلاثين دتالة مهجرة منزو صلى الله عليه وسلم عندكما شين شاء دي قوة أخو أشكالة دبو بيو دبو مشاة قص والإساف الميلادية درس من 40 دبقوا هنا كراتم نلتاف إضافة اللهفان في مصائد الشيطان نمان ابن القيم رحمه الله تعالى كما دمك جي أنا أكرا تحريا دمنا سيكون بيان كوكرانتا بيان دا ما لن يأنبتا لنقل دا في كون إلم دا متنزي سامو أسفن القرآن وجن أبو بوان دا داسو ولكر مسا شبها دا كما شاءوا wanda su ne cututtukan zuciya. Ishe babu inda za ka samu wannan kamar yadda za ka same shi a Qur'ani. Shi ne kawo mana maganar ilmul kalami da falsafa da rashin amfaninsa, musamman dai fil matalibil ilahiyya, cikin abubuwan da suka shafi ilimin Allah da abin da bawa yake bukata ya sani dangane da Allah ilimin kalami da falsafa ba za su yi masa amfani ba are kawo mana kuma irin nadamar da su malaman ilimin kalami suka yi musamman da manyan malaman ash'ariya da su suka fi rashin sabati da ittirabi cikin dama aqidarsu a littafansu an fi ganin wani ba kamar mu'tazilawa ba mu'tazilawa sai suke akan aqidarsu tazabdubin su ba shi da yawa irin tazabdubin ɗan ash'ariya shi yasa galibin misalan da ko ibnu taymiya ya kawo na malaman ash'ariya ne wanda ibnu taymiya dama yana kiransu mukhaniful mu'tazila su mata maza ne na mu'tazila su ba mu'tazila ba su kuma ba kansu ba ba wani abu ne nasu da suka dogara da shi ba galibi suna da yawan intiqali shi yasa dama daga cikin sifofin masu harkar ilimin kalami shine kaffaratul intiqali duk wanda ya dauki wannan hanyar ta binciken al-maqalibul ilahiyya ta hanyar hankali wannan al'amuran da suke da alaka da sanin Allah tauhidi da kuma sifofin Allah da abin da ya shafi kaddara da sauransu duk wanda ya neme su ta hanyar hankali ba nasi ba kafura ittirabuhu wa tanqulu min madhhabin ila madhhab bi cika tabbata a madhaba dai ba yau yana nan daga sun hadu da wani sun dan tattauna an yi musu an yi mujadala sai koma dai madhaba sai su sake haduwa da wani irin dai da malamai suke tsoratarwa kar a shiga wannan hanya din littafai da dama malamai sun rubuta wajen sukan wannan harka kuma na dai ambata mana kamar littafin Abu Isma'il al-Harawi Dhammul Kalam yana cikin littafai masu kyau da ya rubuta akan sukan wannan mallam Ibn Qudamah shi ma na da littafi Tahrimun Nazari fi Kutubil Kalam shi haka ma ya sa masa suna daka harka sai da ba za ta amfanar da mutum a wannan abin da ake so ba domin harkar da ta shafi ilimin Allah akwai Allah ya halittarsa ya siffofinsa kuma ya yake mu'amala da bayinsa ta bangaren ayyukansu da kaddararsu waɗannan abubuwa ne na gaibi to duk abin gaibi kuwa zaman lafiyar mutum shine yadda da sakon da yazo daga wanda ya halicci waɗannan abubuwan ta hanyar manzanninsa duk inda mutum ya bar wannan to zai shiga tashin hankali da rashin nutsuwa kuma ba zai samu gaskiya ba kuma ƙarshen abin da ya fara da shi zai sake dawowa kansa ya fara da kokonto da ya kai shi zuwa bincike to ƙarshen lamarin nasa kuma kokonton zai koma ba zai taɓa samun yaƙini ba to shine nan bayan ya kawo mana maganar Ar-Razi Fakhruddin Ar-Razi Muhammad ibn Umar ibn Khatib Ar-Ray Ar-Razi wanda ya rasu 666 ta hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam da irin kokonton da yayi a baitukan nan da ya kawo na nihayatu iqdamil uqul iqalu to sai ne malamin yake cewa fa hadha inshaduhu wa alfazuhu wannan abin da kuka ji na rera waken nan inshadin sa ne abin da ya rubuta ne waƙar da ya rubuta ne dangane da kansa wa alfazuhu lafuzan sa ne da ya faɗa fi akhir kutubihi a cikin littafansa na ƙarshe ko ƙarshen littafinsa wannan shi ma na nuna sanin su ibnu taymiya musamman domin ta nan ne malam ibnu qayyim ya samu wannan magana cewa ga littafin ƙarshe na wannan bawan Allah asbabul ladda sunan littafin a cikinsa ne ya faɗi wannan kalma ko waɗannan abubuwa na nadamar da ya rubuta wa huwa afdalu ahli zamanihi shi kuma wannan mutumi Fakhruddin Ar-Razi shine mafificin ma'abuta zamaninsa alal itlaqi kar ka cire kowa a zamaninsa ba ai irin sa ba dangane da wannan fi ilmin kalami wal falsafati ya lamarin muqayyad ne ba shi ma kuma wasfin nasa afdal in ba alal itlaqi bane alal itlaqi amma fi ilmin kalami wal falsafa yawa in aka gudunce ilmin kalami da falsafa to ba irin Ar-Razi ba wajen waɗannan harkoki wa kalamu amsalihi fi mithli zalika kathirun jiddan maganganun makamantan mutane irinsa su shaharistani shi ma an samu irin tasa maganar da yi ta nadama yace duk waɗannan irin maganganu suna nan da yawa faqad zakarnahu yace mun ambace su fi sawa'i fi kitabis sawa'iqi a cikin littafin sa as-sawa'iqil mursala wa ghairihi da wasu littafan ma wa zakarna qawla ba'dil 'arifin bi kalam ha'ula'i kuma yace mun ambace a irin wancan littafin su as-sawa'iqin mun ambace a fadin wani daga cikin masana da wannan mutanen ma'ana da irin maganganu na wannan mutane ma'ana wani mutum wanda yake da basira da ilimi a maganganun da waɗannan mutane suka yi gashi abin da yake cewa akhiru amril mutakallimina shakku wa akhiru amril mutasawwifina shakhu ƙarshen lamarin masu ilmul kalami shine kokonto nan suke karewa yaqini dai ba sa kawa zuwa gare shi su ne suka dora mutane awwal wajibin suka ce me ash-shakku ko an-nazar ko al-qasd ila an-nazar gurgudu da ibarar su ta bambanta wannan kuma abin da shafi shakka mazhaba ce akwai mazhaba da ake kiranta mazhabu shakk ta dade wasu malamai suna dangana ta zuwa Ghazali wasu suna cewa a Ghazali ma samun ta yi ya same ta ya yi gini a kanta a cikin al-munqidh min ad-dalalah littafin sa ya ambaci magana akan haka akwai a zamanin yanzu kuma akwai wani ba falsafi mutumin Faransa Rene Descartes wani mutumin Faransa da a zamanin yanzu shi a hannunsa ne mazhabar shakka ta yadu agun kuma suna cewa ma muqarraratin littafin da ya rubuta su ne suka zama muqarrarat a mafi yawan department na philosophy a duniya wanda shi daga cikin mazhabar da yake faɗa komai kai kokontansa shi har kansa yana kokontan yana nan ko baya har yana cewa dalilin da zai nuna shi yana nan shi ne tunani shi ba abin da yake girmama irin tunani ya zauna a yi ta tunani ya ce alamar cewa shi yana nan da rai akwai shi ma mawujud ne shi shi ne cewa ga shi yana tunani da haka duk abin da yake tunani to shi ma yana nan in ba haka ba komai kokontansa yake yana yake babu shi sai ya bincike ya tabbatar da shi irin waɗannan abubuwan duk za ka ga wasu abubuwa ne na rashin hankali ba za ka ce musu wani ilimi ba tare da cewa wasu abubuwan sun fitar da sun yi harkokin tunanin nasu sun amfani al'umma ta hanyar sciences da sauransu a wasu abubuwan a natural science amma abin da ya shafi dai wannan harkar na ina ake sanin gaskiya ko abin da ya shafi dai metaphysical al'amura to gaskiya barnar da suka yi mummuna ce sosai sun kawar da mutane daga abin da babban abin da suka yi na sharri ma shine kawar da mutane daga fitra ko da mutum bai karbi dalili ba to sun kauda shi daga fitrar da za ta sauƙaƙe masa mutum ya bincike ya fahimci abin da Allah maɗaukaki ke faɗi to wannan lamarin duk mutumin da yake akan harkar ilmul kalami to ƙarshen lamarin da yake komawa shine wannan kokonta kokonta ne zama cewa a ƙarshe bai ma san inda ya dosa ba mun dai bayanin wannan cikin darasin da ya gabata dangane da shi wannan bawan Allah wato Ar-Razi wa akhiru amri al-mutasawwifin ash-shakk su kuma sufaye ƙarshen lamarin su shine ash-shaqahu me ash-shaqah su sufaye sun kasa matakan samun waɗannan irin abubuwan tare da su zuwa kashi hudu matakai stages ne wato marhala kafin akai shaqahi zan mana bayani me shaqah din kafin akai shaqah matakin farko shine suke ce ma al-wajdu wajd shine abinda mutum ke samu a zuciyarsa ko na firgici ko tsoro da sai ya haɗu da ganin wani abu da ba a saba ganin sa ba yauwa kamar da dai kuke cewa mutum jazaba ta kama shi sai ya ji wani abu ko sai ya ga kamar an masa magana to na farkon mataki shine alwajd mataki na biyu suna kiransa algalaba al-ghalaba shine linjayan wajdun akan mutum gaba daya sai zama wajdin nan yafi karfi akan maganganunsa da tunaninsa mataki na uku shine as-sukuru maye sai kuma halin maye shi kuma wani yanayi ne da sufi zai rika fadin maganganu na wancan shafahi din da zan zo ambata wanda sababinsa shine halin maye sai shi ya yi a maye yake sai rika fadin maganganu da ba a san kansu ba abin da suke nufi da shi as-sukuru shine halin da sufi zai shiga la yumayizu bainal ashiya'i ba a iya bambanta tsakanin abubuwa zai ga abu ba shi bane har ya ga kansa shi ma sai ba kansa bane to hali na hudu shine ya shiga cikin wannan shafa shafa kuma ibara ce wanda ana jin kanshin barna a cikin ta amma su suna da hanyoyin da suke bawa mai ita uzuri sai a ce ai halin sukur ne ya same shi bai san me yake faɗa ba dan haka ko ma me ya faɗa sai ana nemo a bashi uzurin ba komai ayya kai halin shafa ne waɗannan abubuwan da za ku ji ana cewa wani sufi ya ce kaza irin maganganun na zandaka da za a zo ana bashi ana bada uzuri la'alla menene la'alla me to wannan su ake ce ma shafa irin abin da suke cewa wai wata rana Abu Yazid al-Bustami kun san shi ai mai daga rigar sai ce ma fi hadil jubba illa Allah din to wata rana yace yana cikin wannan yanayi wai sai Allah ya kira shi sai tsaye da shi a gaban sa sai ce ya Abu Yazid inna khalqi yuhibbuna an ya'rifuka yuhibbuna an ya'rifuka wa yarawka wa yarawka wa ya'rifuka wai halitta ta suna so su ganka su sanka to shine sai yace wa Allah ya rabbi zayyinni bi wahdaniyatika wa albisni ananiyataka warfa'ni ila ahadiyatika hatta idha ra'awni qalu ra'aynaka fatakunu anta huwa wa la akunu ana huna haka yace daga gaskiya irin waɗannan maganganun sai ka dauka kamar mutum mahaukaci ne inda kun fahimci ila kun fahimci me yake cewa wai halitta ta suna so su ganka su sanka don haka ya za a sai ce ya Allah abinda za a yi shine ya faɗi abubuwa uku zayyinni bi wahdaniyatika kai mun ado da wahdaniyarka wa albisni ananiyataka sannan ka sa mini rigar ananiya ananiya shine ana mutum ya ce ana daga kasancewar ni to wannan ni din taka sanya mun ita a matsayin riga warfa'ni ila ahadiyatika kuma ka daukaki ka sa matsayina ka daukaka ni zuwa matsayin ahadiyarka kai sai ya zama mutane in suka ganni sai su ce sun ganka to irin wannan magana sai ka samu wani malami wanda ake masa zaton mutumin kirki ne sai ya zo yana fassarar wannan maganar cewa ai akwai wata hanya da za a gyara wannan magana ta zama mai kyau yace za a gyara wannan magana ta zama mai kyau zandaka ce kafirci ba inda za ta yi kyau wahalar da mutum zai sha shine sai ya gyara wannan zancen cewa akwai wata fuska da za a iya bata kuma da malaman wannan harkar su ne suka ba wa mutane damar irin wannan abun har yanzu ku duba ku ga abun ya kai ya fita daga hannun malaman samari sun karanta irin wannan maganganun sun fito sun fara aiki da su ana cewa lokaci bai ba to duk abin da su suna ina yana nan a rubuce a cikin littattafai duk ba ƙarya bane akwai shi wannan shi tun yau shi aka samu wasu samari a wani gari nan suka zo suna raba asma'ullahi husna a tsakaninsu asma'ullahi husna da safa za a gaisa wannan shi ya kai rahmanu ya kai rahimu ya alqudusu a tsakaninsu kowa wannan shine wannan shine an dade da yin wannan ba kwanan nan ba tun kafin wannan harkar hakika din ta zo haka lamurran duk da ake faɗi suna nan a littafi babu wani illa malaman suna ganin cewa lokaci ne bai ba shi yasa ba a faɗa ba shine laifin da yaran suka yi da suke irin waɗannan abubuwa din to abun kuma ya zo musu yanzu da duk mazhabar da Ibn Arabi suke faɗi a cikin al-futuhat da al-fusus
duk ita ce abinda ɗan hakikan nan suke daukowa haka kar su yaudari mutane da cewa wai malaman ba su yadda da abun ba na'am daidai ne malaman su fito su faɗa dan zai amfani kila wasu masu hankali a cikin abun za su fasa su daina ya amfanin da abun zai kenan amma ba a ce wannan abun ba karantarwar ɗariƙun sufaye bane a'a yana nan kuma dama wannan irin abubuwan da suka shafi matakan guda hudu na ambata ba a wata ɗariƙa bace banda ɗariƙa duk ɗariƙun sufaye shi tasawuf din ai akwai oda ce wata mazhaba ce am ita kuma ɗariƙa bangare ne na tasawuful am yawwa sufancin yana nan sannan kuma hanyar wane daban hanyar wane daban hanyar wane daban Allah ya tsare ku ya tsare mu baki daya daga aukawa cikin irin waɗannan abubuwa duk inda mutum yake son ya zama mutumin kirki ya haɗu da Allah Allah ya sashi aljanna wallahi tallahi ya bar wannan hanyar ba hanyar manzon Allah bace sallallahu alaihi wasallam wallahi ba shi yazo da ita ba hatta waɗanda aka sanya ma sunan ɗariƙun mafi yawansu ba su ne suka ce ai wannan abun ba la'allan ka karanta littafai dai zaka samu wasu sun faɗi irin wannan maganganu yawwa wasu kuma haka dai ba su fito ƙuru-ƙuru ba amma tunda sun ɗora mutane akan hanyar to sun buɗe ƙofar ai waɗannan abubuwa hanyar mutum da zamansa lafiya wallahi shine ya tuba daga duk wata ɗariƙa ya koma ɗariƙar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ba zai karɓi uzurin mutum ba ran kiyama ya zo yana surutai na mahaukata wani wani Allah ne wani Allah ne shi ma Allah ne ya tsammanin Allah kuma na gaske zai kyale shi Allah ba abinda ya tsana irin a haɗa shi da kishiya yawwa shi ne mafi tsananin abinda Allah baya so to kuma ballantana mutum shi shi ne kishiyar ma har zagin Allah zai yi ku duba irin wani masu harkar haƙiƙa irin zagi ƙuru-ƙuru irin zagi fa da yara suke wa junansu na uwa da uba suka ji an yi wa Allah wannan zagi wanda ko a da ba irin wannan abu ba amma tunda an buɗe musu ƙofar suna irin wannan su ce sun tafi wuri kaza sun dawo ko Allah bai ga dama ba za su dawo haka suke cewa ni na gaya muku wannan ko na taɓa karanta wannan wani yana faɗa sun je ilori sun je maulidi sun dawo yana cewa ga sunan sun dawo suna gari kaza ko Allah bai yarda ba in dai shehi ya yarda za su dawo garinsu to wannan irin zancen asali wato ko yana da wani uzuri da wani zai ce ai maye ne ko shafa haɗin ne ko menene ko yana da wani abu da su za su ba me amfani wannan irin zancen ka duba ka tambayi kanka don Allah akwai wani amfani da wani ɗan adam zai samu in ya ce shi Allah ne akwai wani amfani da mutum zai samu in ya zagi Allah amfani yanzu ɗan adam ma ɗan uwanka in ka zage shi wani amfani za ka samu ina ce cuta ce ka ɗauki alhaki ka ɗauki zunubi to kuma ka rasa wanda za ka zaga sai mahalicci saboda kawai shi azabarsa sai daga baya zai yi ya kamata ka sani yana yin wata fa'a nan duniya azaba in ya ga dama zai juyo ya yi maka wata azaba to amma tunda Allah maɗauki mai tausayi ne kuma a cikin addu'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya roƙi Allah cewa kar a halakar da al'ummarsa baki ɗaya da irin wannan to amma dai akwai wasu abubuwan na azabar da suke zuwa ta hanyoyi daban-daban to kuma mu kiyaye su duk al'ummar da ta ɗauki wannan aqidar Allah baya barinta ta zauna lafiya Allah baya barinta ta zauna lafiya sai ya jarrabe ta da talauci da shugabanci marar daɗi da bala'i iri-iri da rashin zama lafiya duka tashin hankali iri-iri saboda me an ɗauki Allah shine mafi ƙasƙancin abin da za a yi magana a kansa muna roƙon Allah mu ɗauki ya tsare haka wallahi kada ka shiga wannan mazhaba kar ma ka shiga ballantana har ka zo kana cewa kana da dama su za ka ji suna surutai ya kamata su ji kunyar ma wasu maganganun da suke faɗi a ce wannan irin magana wai ita ce za a zo an yi mata tawili ana so a gyara ta har ta zama wato mai ita bai laifi ba amma babban abu shine sun yadda kenan a bar maganar a itlaqin ta tafi haka tunda in dai mutum ya faɗi magana an ce za a iya ba ta fassara mai kyau ma'ana kenan an ba da dama a itlaqin nata a shar'ance duk kalmar da take ta dullu alal fasadi وهي باطلة في ذاتها لا يجوز القول بها duk abin da ke zahirin sa barna ne to bai halatta a fade shi ba ko da me shi yana da tawili din me fa'ida a fade shi to mu yanzu aikin mu ne yanzu kowa ya barna sai ka zo ka ce a ba komai ba kaza ke nufi ba shi Allah subhanahu wataala saboda ba ya gama aiko annabawa ba wani annabin da zai zo yanzu ya fadi wannan shikenan ba mai gyara wannan abin sai a bari ya kamata a ji tsoron Allah Allah fa lamarin sa ba wasa bane Allah da gaske yana nan Allah da gaske yana jin abin da kowa yake faɗi Allah kuma yana da kishi yafi kowa kishi ba za a zo a faɗi maganganu irin waɗannan a kansa na maganganu marasa daɗi da masu da zagi da sauransu kuma a tsammanin ana nan a cikin addininsa har a ce ma bauta masa ake duk da dai za ka ji su suna faɗin maganganu sha su ai ba bautar Allah suke ba ko ma suna bauta Allah to ba dalladansa ba ba kuma dan tsoron azabarsa ba wai shi dan soyayya kawai suke in kana da mahabba dan so koma wace ka zo mahibba ma suke cewa ba wani abu mahibba mahabba ce a larabci to sai ka ji suna faɗin wannan wai indai ka samu mahabba to ka samu komai zo mahabbar tawa ta abin da kake zagi ka zagi Allah kake kana son sa ko a ce mahabba wai ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani abu da suka kirkiro sabo na sabon ba ina nufin a zamanin yanzu ba abinda suka maida hankalin mutane kansa daukar cewa san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine sama da kowanne abu tare da zagin Allah kuma a ce ana san manzon Allah manzon Allah ta wace hanya ta hanyar me ya zama manzon Allah ina ce manzon waye na Allah ne ba dan Allah din ba da bai zama manzon Allah din ba to dan me za a ce a zagi Allah kuma a ce ana san manzon Allah abinda ke cikin wannan abin na rashin hankali fa wallahi ba kadan bane ba harka ce da zaka ce wai wanda baya ciki bai santa ba shi yasa ba a fasara wannan ba ma bukatar ma mu san fasarar ta abinda ke barna shi mai amfanin ka san fasarar sa Allah madauke tsaye karka bar wani dan uwanka da wani danka wani mai alaka da kai cikin wannan irin tunanin kai kokari ka ja hankalin sa ya daina tun kafin ya mutu Allah subhanahu wataala yana lalata mutum tun a duniya in ya shiga wannan hanyar ba za ka ji alheri tare da shi ba kullun cikin kaskanci da wulakanci babu albarkar rayuwa a cikin sa muddin wannan ita ce hanyar sa muna fadi ne dan a tsorata a daina ba dan zagi ko cin mutunci ba Allah madauki ya shiryar da waɗanda suka bata a wannan hanya wal qur'anu yusiluka ila nafsil yaqin malam yace alqur'ani zai sadar da kai zai kai ka zuwa ga haqiqanin yaqini fi hadhihi almatalib a wannan abubuwan da ake so almatalib alilahiyya ma'ana abubuwan da ake neman a san su dangane da Allah to qur'ani ne zai kai ka zuwa ga yaqinin da shi yafi dacewa ka sani su ko dantan kun ga ai hanyar su ba ta qur'ani suka bu ba sun ce suna da hanyar da za su san Allah ko ba qur'ani suna da hanyar da za su san Allah ko ba ma manzo eh haka suka ce dan yanzu masu irin wannan abun ai ba ruwansu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abubuwan da suke fada na falalar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yawa suna fada ne dan su zama madogarar da za su fada wa shehunan su irin wannan maganganu ko ba haka bane to sai a ce ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da kaza yana da kaza yana da kaza sai ka ji a hankali hankali an aje manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an kama hanyar yanzu mafi yawan maulidan da ake ai an bar na annabi sallallahu alaihi wasallam ba ko sai yan kauye ma aka bari suke wa maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk an koma na shehu ne kawai ake ai na shehu wani ai na shehu wani ai na shehu wani wani mai rai ma ya zo ya zo shi ma ai masa nasa kawai a bautar da mutane su koma bautar dan uwansu dan adam dan adam mai kashi da fitsari da babu shi an san lokacin da aka haife shi amma mutane su zo su bauta masa a ce masa Allah wannan rashin hankali da yawa yake matukar abin da zaka kira abin shine kace masa rashin hankali ballantana in ka zo hukuncin shari'a ko da ma kafirci ne Allah tsare mu to abinda mutum yake so ya samu na sanin Allah sunayen Allah siffofin Allah hukuncin Allah yadda Allah yake mu'amala da bayinsa to mutum zai samu wannan yaqini ba ko kwanto ba in yi bi alqur'ani Allah zai gaya maka waye shi ka karanta Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala nawm, to zaka san waye Allah. In ka san wannan zahirin ya ishe ka da Allah yana buƙatar wani ilimi daban da ake ce ma ilimin batini, da shi zai aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi. Su sun san Allah bai aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan ilimin da suke kira batini ba, shi yasa suke cewa wannan harkar ba ta annabawa ba ce, sai su yi harkar waliyai shi, suka gina abin akan ƙarya ta maganar annabi Musa da Khidr, ba su da asalin babbar hujja da ta kai wannan. To ai ga annabi halliru ko da ke su ba sa so su ce annabi, sai su ai waliyi ne, halliru waliyi ne, Khidr ne ba halliru ba, halliru waliyi ne, ga shi ya san abin da annabi Musa bai sani ba. Ashe kenan zai yiwu a samu wani lokaci ya zo wani annabin ma waliyin zamaninsa ya fi shi sanin wani abu daga Allah. Kaga duk sun rusa harkar annabi da annabawa, gaba ɗaya annabawa ba su da amfani, ba su da wata daraja, sun gama zancensu, su ko suna da harkar da za su yi magana da Allah su da shi. Allah subhanahu wa ta'ala ya kare. To dai mutumin da yake son yaqini a wannan babi, to zai same shi a Qur'ani, fi hadhihi al-matalib allati hiya a'la matalib al-ibadi, a wannan mas'alolin da su ne mafi girman mas'alolin bayi, mas'alar bayi da tafi kowace girma ita ce tauhidi. To harkar tauhidi duk mutumin da yake son ya samu yaqini, to shine yabi al-Qur'ani, yabi hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Walizalika anzalahu man takallama bihi, dan wannan abin ne ma ma'ana dan samar da wannan yaqinin, shi wanda ya magana da wannan Qur'anin ya saukar da shi, ma'ana Allah subhanahu wa ta'ala domin a samu yaqinin ya saukar da Al-Qur'ani. Dan ka karanta Al-Qur'ani karatu na fahimta, insha Allah ba za ka bata ba. Duk wanda ya bar Qur'ani kuma ya nemi shiriya a wani gun daban ba Al-Qur'ani ba, to ya haɗu ya ɗaura aure da shi da ɓata, shi da samun shiriya har abada. Allah zai bar shi ya ta budumbudumarsa a cikin ruwan kogin ɓata, amma ba zai dawo kan shiriya ba har sai ran da ya dawo ya ɗauki Qur'ani shi ne gaskiya. Maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce gaskiya mai fassara Al-Qur'ani. Waja'alahu shifa'an lima fi sudur, kuma Allah ya sanya shi Al-Qur'ani ya zama waraka ce ga duk abin da ke cikin ƙiraza. Duk wata cuta a ƙirjin mutum ta kokonto, ta damuwa, ta shakka da rashin yaqini, da duk wannan tarkacen da suke ambatawa maganinsu shine su bar abubuwan nan su komo ga Qur'ani, Allah zai warkar da su, don a yanzu kan ba su da lafiya. Wa hudan, kuma shiriya ita ma a Qur'ani take, ma'ana ja'alahu shifa'an lima fi suduri wa ja'alahu hudan wa rahmatan lil mu'minin, kuma ya sanya shi shiriya ce da kuma rahama da jin kai ga mu'minai. As'alullaha ta'ala an yahdiyana wa an yashfiya ma fi sudurina wa an yarhamana. Wa amma shifa'uhu, to yanzu bayan ya kawo mana muhimmancin Al-Qur'ani da bin sa da cewa a cikin sa ake samun yaqini, ya rusa hanyar yan falsafa da masu ilmul kalami da kuma wannan harkar sufaye, to zai gaya maka wacce hanya ce ake samun warakar abin da ke cikin zuciya na shubu'a, yaya Qur'ani yake maganin waɗannan cututtuka na zuciya. Gashi mu bi shi mu gani. Malam yana cewa wa amma shifa'uhu li maradi shahawati, a wancan kai ya maganar maradi shubuhati, ko ga yadda ake magani. To ya kuma Qur'ani yake maganin cutar da take ta sha'awa, inda dama cututtukan biyu ne, da na shubuha da na sha'awa. To mun ji hanyar maganin cutar shubuha ita ce Al-Qur'ani, ko da karantarwar Al-Qur'ani, da karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, da maganar dai annabawa, anan ake samun shiriya, shiriyar da zaka kai ka zuwa ga yaqinin da kake bukata. To cuta ta biyu ita ce ta sha'awa, ya ake samun maganinta a cikin Al-Qur'ani, yace wa amma shifa'uhu li maradi shahawati فذلك بما فيه, wannan yana kasancewa ne da abin da ke cikin Al-Qur'ani, min al-hikmati wal maw'izati al-hasanati bit-targhibi wat-tarhibi wat-tazhidi fi ad-dunya
والترغيب في الآخرة والأمثال والقصص التي فيها أنواع العبر والاستبصار أبدا تهني سأتي سام ماجن ترشع وذاسو سبود أبدا كتير القرآن نحكمة مزجة حكمة حكمة إتسي أسن يكون أبو إندي داسي الله سبحانه وتعالى shine mafi sanin komai da komai shine ya halicci komai da kowa don haka yadda ya sanya abubuwa ya sanya su ne da hikima da sanin sa yayi komai dan adam yadda Allah ya sanya shi da sanin sa ya sanya shi akwai hikima cikin haka yadda Allah yayi aljani akwai hikima haka halittar iblis akwai hikima haka yadda duniya take gudana sama da ƙasa rana da wata taurari kowanne ga yadda yake gudana duk akwai hikima yadda ya sanya mana shari'o'in nan shari'ar ita kanta wanda yake za a yi masa kaza a yi bauta iri kaza ga ta mai alaka da lokaci ga wanda ake sau daya a rayuwa duk waɗannan abubuwan akwai hikimar yin su don a tsaftace mana zuciya a gyara mana zuciya a warkar da mu daga duk wata cuta da take damun mu a zuciya mu zama mutanen kirki to wannan hikimar والموعظة الحسنة دكما وأزيمي كو وأزيمي كو وندي تتري إلمي وأزيمي كو باب زاجي أشكنسا ودوبا كوغا ألا ملوكا كي يمنى وأزي أشكن القرآن أما وأزيم دي كي يمنى وأزيمي وندا زي إسد درس سيكين زوسيا باتاردك أزأن تاوبا جن حنكليني ونكو منا 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 مي وأزي سيما إيا لفظنسا إن ألا دي حالتشيمو a wa'azin da yake mana alqur'ani baya zagin mu baya mana cin mutunci ko Allah ne Allah baya bukatar yin haka don haka wannan yana nuna mai wa'azi ga dan uwansa musulmi shi ma kada ya zagi kada ya cin mutunci amma ya yi magana mai hikima ya yi magana mai basira ya kuma magana mai ilimi babban abin da ke burin sa a zuciya ita ce mutane su shiriya kuma abin da zamu gani kenan Allah madauki yayi mana a cikin alqur'ani Allah shiryar da mu ta hanyar mai bitarribi wa tarhibi akwai maganganu za ga na kwadai tarwa maganar aljanna akwai abu kaza a ciki akwai za ku ji ana bada labarin aljanna kowa ya ji dadi har ka ji wani baya san a karanta ayoyin azaba ya fi so ya ji na aljanna aljanna ne dai a hada mu da wannan gefen tarhibi wannan kuma yana da kyau to wani lokacin kuma a hado tarhib shine tsoratarwa wanda yake zafa akwai kaza wanda yake kaza akwai kaza duka naso shi dai akan wannan dukkan sansu wat tazhidi fi dunya da sa mu gudu mu guji duniya cikin a nuna mana cewa duniyan nan fa ba komai bace abinda kuka tara na yaya da dukiya ba komai bane mafi kyawun lamari yana ga Allah ku bar wannan abun ku koma zuwa ga Allah ku tuba zuwa ga Allah ku bar wannan zancen duniyan nan kar ta zama ita ce komai a zuciyarku akwai wannan wa'azin alqur'ani ko babu da wannan za a samu waraka na sha'awa domin dama sha'awa mai take kai ka gare shi sha'awa za ta sa mutum ya sata sha'awa za ta sa mutum ya kisa sha'awa ta sa mutum ya zina sha'awa ta sa mutum ya liwati ko sha'awa ko ta farji ko ta dukiya ko ta matsayi ko ta duk wani abu dai wanda yana kan wannan layi duk a layin sha'awa suke to waɗannan abubuwan gurɓacewar zuciya ta hanyar san su ta yadda mutum garin san su zai watsar da dokar Allah ya je ya aikata abin da yake so shine maganin sa zaka samu a Qur'ani ta hanyar wannan wa'azi din da kuma fadakarwa da tsoratarwa da wato abin da ya shafi ilmantar da kai ka guji duniya wa targhibi fil akhirah da kwadaitar da kai akan kaso lahira lahira ita ce gidan karshe gidan da za a dawwama idan ka dawwama a yan aljanna ka ci nasara in ka dawwama a cikin yan wuta baka ci nasara ba zaman ka duniya bai ma amfani ba yawa ka gyara lamarin ka da Allah tun kafin ka mutu babu kowa saman Allah Allah shine mahaliccinka da babu kai ya same ka ƙarya kake ka ce kai Allah ne kuma zaka hadu da shi kada ka bari yayi maka azaba dawwamammiya ya zama har abada kana cikin gidan wuta ka gyara tun yanzu ka tuba ka koma zuwa gare shi wal amsal da kuma misalai da Allah zai bamu Allah madauki yana buga wa daraba Allahu mathalan ko Allah madauki ya buga misali lil ladina amanu wa daraba Allahu mathalan lil ladina kafaru ko wa daraba Allahu mathalan
rajulan gashi irin waɗannan abubuwa ga sanin ayoyi da yawa ya buga mana misali ku duba kaza mana ku duba kaza ku duba kaza dan me ake cewa saboda mai amfani da hankalinmu mai amfani da mai hankalinmu kamar yadda nake ambata mana ina jin wancan makon ne mazhabobin nan guda biyu mazhabar ilmul kalami sun girmama hankali mazhabar sufaye su kuma sun rena hankali haka ne ko ba haka hankali ba shi da kima a gun sufi kuma ba a neman sa shi yasa an wai sai kace suna cewa kai kai abunka har a dauka baka da hankali to dama ba hankali shi yasa wannan hadisin cewa kai ta ambatan Allah har a ce mamaku kace hadisin ba shi da asali ba hadisi ne ingantacce manzon Allah kuma bai faɗi wannan maganar ba yawa wasu dai daga cikin magabata masu alaka da tasawufin sun faɗe shi eh cewa kai ta ambatan Allah har a ce mamaku kace to amma ai ba a san ka bayyana asigar mahaukaci to abin da nake son faɗa shine a gun sufaye hankali ba shi da kima ba shi da daraja a gun masu ilmi kalami kuma hankalin yafi komai yafi qur'ani yafi duk maganar annabawa shi yasa zaka ji waɗanda suka dauki wannan mazhabar wallahi fa wannan mazhabar hadari ne da ita ta ilmul kalami nan da maganar abin da nake faɗi da zuna ko kwanto kun san tayi tasiri a gun mutane da yawa yanzu ka dauki Jamaluddin al-Afghani kato zuwa su Muhammad Abduhu waɗannan mutanen sun tasirantu da irin wannan mazhabar shakkin da kokonto har Muhammad Abduhu yana cewa sanin Allah a ce sai ta hanyar annabawa wannan fa ba daidai bane inji Muhammad Abduhu abin ya kai ga irin wannan abun har waɗanda ake gani wanda suka kawo ci gaba ne da wayewa a cikin musulmi sun fada irin wannan kwari dama madrasal aqlaniyya bata samu karkuwa ba irin ta hanyar waɗannan mutanen Jamaluddin al-Afghani da asalinsu kuma daga ma wasu abubuwan daga shi a ma wasu kada ko wani abu yadda za a rusa karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma suka shigo da samari ta hanyar wayewa da karbar modernism mun san modernism birnantarwa da addini ko zamanantar da addini yawa zamanantar da addini addini a mai da shi na zamani a nuna riko da abin da ya shafi baya-baya din nan fa duk kauyanci ne kuzo kuna wani zancen salaf salafiya duk kauyanci ne ku tsaya ku yi ku zama ƴaƴan zamanin ku shi yasa zaka ji har wani yana faɗin cewa waya za a yi abu ana matsa mana sai mun bi dokokin da aka rubuta su inda abin nan 7th century ma'ana wai zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine 7th century yana nufin na miladiya lokacin da aka saukar da shari'a wannan irin abubuwan na zamanin larabawa wai shi zamu dauko duk wanda kaje yana fadar cewa an mixing addinin musulunci da al'adun larabawa duk ana so a mai da mu larabawa ka dawo ne dawai mace sai ta rufe jiki sai ta yi menene al'adun larabawa ce wannan ba shari'a to wannan duk ɗan modernism ne kuma duk da irin wannan hanyoyin suka biyo girmama hankali da kaddasa shi da ilahantar da hankali a mai da hankali ya zama wani abun bauta masu falsafa da ilmin kalamin nan ba sharrin da ba su kawo mutane ba ta irin wannan hanya din shi yasa masu karance-karance da irin wannan ku mai da hankali akan wani waɗannan sun zagi hankali waɗannan kuma sun mai da hankali abin a matsayin abin bauta ina abin da yake daidai yake yana kan tsakiya karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kar ai watsi da hankali afala yatadabbaruna alquran Allah ne kira mu mai amfani da hankalinmu afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat ko afala tadabbaruna al-qur'ana walau kana min indi ghayri llahi lawajaba fihi ikhtilafan katira afala yatadabbaruna al-qur'ana am ala qulubin aqfalaha kashin maganganu da iri iri liqaumin ya'qilu liqaumin yadhakkaru liqaumin yatadhakkaru kashin a cikin al-qur'ani ana zancen a kira mutane su yi amfani da hankalinsu amma kada hankali ya je ya kwakwalo abinda zai rusa shari'a yawwa duk wani istinbati da mutum zai yi ma'ana ya kwakwalo ilimi ko daga qur'ani ko hadisi to ya kula akwai ka'idar malami kullu istinbati ya'udu ala aslin nass bil ibtal fa huwa batil duk wani istinbati da mutum zai yi yace ya ciro abu kaza daga qur'ani ya ciro abu kaza daga hadisi in har zai rusa asalin nassi to batil Allah bai aiko mana shari'ar mu ta zama iya hankalin bane, hankali ba source bane, ka gane wannan me ma'anar source ba masdari bane na dauko shari'a, amma hankali ala ne, tool ne da ake amfani da shi a gane shari'a. In kai amfani da hankali a matsayin wannan, to zaka zauna lafiya. Ban sani ko kun gane me nake nufi. Shari'ar Allah, Allah ya sanya mata tana da source, tana da mabubbuga inda ake ciro ta. Daga ina ake ciro shari'ar Allah? Daga Qur'ani da kuma maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aikin sa da abubuwan da ya yi na takariri ya akai a gaban sa bai hana ba. Ko wannan shine asalin shari'a. Musamman da in an ce sunna a gun malaman usulul fiqh iya abin da suke magana kenan. Ko sunna qauliyya fi'liyya da takririyya. Ba kamar gun malaman hadisi da suke shigo da wasf khalqi wa khuluqi da sauransu da sira ba. To wannan da in ana zancen masadir to dama iya nan ake tsayawa. Da Qur'ani da sunna da ijma'i da qiyasi wannan malamai alal aqalla malaman wato musulunci da aka yarda da fahimtar su sun yi ittifaqi akan waɗannan abubuwa. Mazhabobin nan namu guda hudu, Hanafiya, Malikiya, Shafi'iyya, Hanbaliya, sun hadu akan amfani da waɗannan masdar guda hudu, da Qur'ani da hadisi ko sunna da kuma ijma'i da qiyasi. An fahimci waɗannan abubuwa, waɗannan su ake cewa source, masdar da ake ciro addini daga cikin su. To hankali baya ciki, hankali ana amfani da shi ne wajen istihadi. Yawwa, adilla aqliya suna ana amfani da su ne in babu nassi, ko in babu nassi ko kuma yadda za a fahimci nassin. Don haka kun ga shi hankali yana da amfani. Don haka aqidar ahlus sunna ita ce ba a watsi da hankali kacokan dungurungum, ai watsi da hankali a ce baya da amfani kamar yadda sufaye suka yi. Ba a kuma ɗaukar hankalin ya zama ya fi komai muhimmanci, har idan hankalin ana ganin ya saba Qur'ani da hadisi sai a ce to a ɗauki hankalin a yi watsi da Qur'ani da hadisi. Wannan shi ma rashin hankali ne. Daidai ita ce mai Qur'ani da hadisi, ko a yi amfani da su a matsayin asali kuma a fahimce su ta hanyar hankali mai kyau, shi kenan sai ka zauna lafiya. Allah sa mu dace mu gane wannan. Wa amma shifa'uhu li amin karanta wannan ko aisha, wa amma shifa'uhu li marad ash-shahawat fa dhalika bima fihi min al-hikmati wal-maw'izati al-hasanati bit-targhibi wat-tarhibi wat-tazhidi fi ad-dunya wat-targhibi fi al-akhirah wal-amthali wal-qasas. Al-qasas ana nufin labarai, labarai kissoshi. Allah madauki ya bada kissoshi a cikin al-Qur'ani ba saboda maqsudi shine a baka labari kamar novel, kamar labaran magana jari da tatsuniya, ba haka al-Qur'ani yake ba. Duk kalmar da aka faɗa a cikin wani wata kissa to tana da madluli na shiryarwa, in ma tai mu'alajar wata shubha ko tai mu'alajar wata sha'awa a zuciya. Asalin maqsudin shine a gyara maka zuciya, a gyara maka zuciyarka daga shubha a baka yaqini, ilimin ka ya zama gare gare, shine dama inda ake samun wannan. A gyara maka zuciyarka daga sha'awa, kar ka saba ma Allah, ka aje dokokinsa, ka je kai abin da ka ga dama. Allah sa an fahimci wannan. Yau don haka a cikin kissoshi ka ga kissar Annabi Adam, an shigar da shi aljanna bayan halittarsa, an ce masa kada ya ci wata ƴar itaciya, ya ci, an fito da shi. Fitowar nan kamar nuna masa cewa an ce kar ka yi kayi ga sakamako an maka, an ɗanɗana maka shan wata wahala, ya kamata kenan ashe ka ɗauki darasi kai mai karatu. Duk abin da aka ce ka yi to ka yi, kar ka binciki wani abu, kada ka bani wani ya zo ya yaudare ka ya ziga ka, ka bar hanyar Allah. In kai haka to za ka samu wani sakamako wanda ba ka ji daɗinsa ba. Da Annabi Adam da shi da matarsa ko dafa abinci ba sa yi, suna cin daɗi a aljanna. Da suka yi wannan laifin, Allah maɗauki sai sauko su duniya, sai sun nema, sai an da, sai an shuka, sai an jira, sai an yi noma, sai an fitar da ɗanye, sai an bari ya bushe, sai an kuma buge shi, sai an yi sussuka, sai an yi niƙa, sannan a sa shi a tukunya, sai an haɗa da wani abu daban a yi miya, sannan a ci. Wannan wahala ce ko daɗi ne? Wahala ce, sakamakon wancan abin da ake. Wannan ƙissar a baka ita don ka fahimci wannan, don kai ma ka ɗau darasi cewa in Allah ya ce ka yi to ka yi, shi ya fi sanin abin amfanin da ke cikin ka yi ɗin. An gani haka ƙissar annabawa da suka zo gun mutanensu, an ce su yi kaza sun yi, wasu sakamakon su shiga aljanna, wasu kuma sun ƙi, ya aka yi musu an halaka su. Ku duba ƙissar Annabi Yusuf, tana nuna mana zamantakewa da 'yan uwa, yadda za a zauna ba hasada, ba ƙiyayya, yadda uba ya kamata ya zauna da ƴaƴansa da irin sakamakon kuma da ya faru na girmama wanda aka kaskanta shi da Allah madauki in yaso sai ya daga shi duk waɗannan darussa ne da aka labaran da Allah madauki ke bayarwa a cikin alqur'ani ba labarai ne haka kawai a matsayin su ka ji labari ka ga ƙarshen sa kamar da kake so ka ga ƙarshen fim ba a'a magana ce da kowace a ciki da aka faɗi akwai darasi da zai amfane ka a zuciyarka Allah ya amfane da mu allati fiha anwa'ul ibal waɗannan kissoshi wanda yake a cikin su akwai nau'i daban-daban na abin lura da izna shine al-ibar jam'in ibra wal istibsari da kuma daukar basira ma'ana mutum ya zama mai basira ya ga abu kaza ya dau darasi a cikin sa to duk waɗannan abubuwan akwai su a ciki fayarghabu al-qalbu as-salim sai ya zama zuciya lafiyayya za ta kwadaitu idan absara zalika idan ta ga wannan kissar ko ta ga wannan misalin ko wannan wa'azin fi sai ta kwadaitu fi ma yanfa'uhu cikin abin da zai amfane ta mana da tauhidi ake cin nasarar zaman rayuwa ko ba haka ba don haka kai ma sai ka dauki izina sai ka tsaya akan tauhidi kar ka tsaya akan shirka in ka tsaya akan tauhidi babu abin da zai amfane ka ran kiyama irin tauhidin ka fi ma'ashi anan duniya wa ma'adihi kuma haka nan abba koma a lahira da tauhidi da duk sauran abubuwan da za su amfane ka a duniya in ka ga irin waɗannan kissoshi to sai ka fa'idanta da su ka gyara aikinka wa yarghabu sai zuciyar kuma sannan yarghabu amma yadurruhu ta kyamaci ta guji abin da zai cuce ta fa yasiru alqalbu muhibban lirrushd sai ka ga zuciya tana son shari'a zuciya tana son shari'a mubghidan lilghayi kuma tana kin karkacewa da bata mana ta aikata aiki na kwarai zuciya tana son haka ta karkace ta bi wani abin da ba daidai ba zuciya tana kin haka saboda me saboda an gyara ta ta fa'idantu daga alqur'ani amma duk mutumin da ba ruwansa da alqur'ani shari'ar sa ba alqur'ani yake ne ba nema ba shari'ar sa ba ruwansa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to ba za ka samu wannan gyararren tunanin a kwakwalwarsa ba sai ka gane shi kamar mahaukaci ya rika surutai ya rika sumbatu ya rika fadin abubuwan da ake neman masa uzuri maimakon ai koyi da shi a irin wannan lafuzza din fal qur'anu muzilul lil amrad don haka shi alqur'ani yana gusar da cututtuka cututtuka al-mujibati lil-iradatil fasida wato wato cututtukan da suke sabbaba nan al-mujibat nan yana nufin masu sabbabawa mana waɗanda suke sanya a samu al-iradatil fasida mummunan tunani mummunan tunani da ma ababin sha'awa yake ai ya ga mana a baya gefan shubuhat in an ce shubuha maganin ta shine ne a samu ilimi a samu yaqini yaqinin da zai sanya ilimi ya zama ware-ware a gare ka babu wani abu ba yana da za ka kange maka fahimtar gaskiya ko wannan abin da ya shafi ilimi kenan ita shi kuma abin da ya shafi sha'awa maganin sa shine me al-iradat as-sadiqa at-tayyiba al-mukhlisa ya zama manufarka nufin abin da kake so ka kake so ka cimma burin da kake so ka cimma mai kyau ne manufarka mai kyau ce ba ta barna ba ce don haka babu saban Allah babu bin sha'awoyi da za su karkatar da kai daga kan hanya don haka shi yasa in ka samu waraka daga waɗannan cututtuka biyu da na sha'awa da kuma na wato shubuha to ka riga ka warke insha Allah ta'ala kuma waɗannan abubuwan duk maganin su yana nan a Qur'ani ba maganin likita bane ba zuwa gun likita bane ya rubuta maka ka je ka sha kaza ka sha kaza likita abin da yake mana Allah saka masa da alheri amfanin jikinmu jikin yake gyara amma zuciya ba ta sabace bai mallake ta ba tuwon zuciyar zai iya aiki a kansa ma'ana ita tsokar da take cikin kirji wannan ba zuciyar da muke nufi ba kenan abinda ke yawo a cikin zuciyar da tunani da ilimi an gane da manufofi to su ne waɗanda ba ka samun maganinsu sai a Qur'ani sai a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to al-iradatul fasida fa yasluhu alqalbu sai zama in aka samu qur'ani ya gusar maka da waɗannan manufofi miyagu waɗanda ba su da kyau na barna din sai zuciya ta gyaru fa tasluhu iradatuhu sai manufofi abinda mutum yake so ya samu na alheri yake so ya cimma burinsa sai ya zama ya gyaru shi ma wa ya'udu ila fitratihi sai koma zuwa ga asalin gininsa na asali da Allah ya halice shi akai ita ce fitra allati futira alaiha wadda aka halice shi akanta fatasluhu af'aluhu al-ikhtiyariyatu al-kasbiyya sai ayyukansa nan da yake zaba ya ga dama ya aikata su ma'ana wadanda ba haka yake aikata su bi mahdil khalqi ba a'a wadanda yake zaba yayi a cikin ayyukan mu ai iri biyu ne mu ma akwai abinda halitta ce ta sa muke yin su kana hamma kana atishawa ko a matsayinka na dan adam ba dama ka bar wadannan abubuwa akwai bacci ko sannan akwai tafiya da abubuwa duka amma abin da ya shafi aikin da za a baka lada akai to yana da alaka da niyyarka da ikhtiyarinka niyya anan irada take ita za ta haifar sai kuma irada ta motsa sai ta motsa ka sai ka je ka aikata abu kaza sai kai sallah nafila raka'a biyu sai ka samu lada sai kai azumi ranar litinin ranar alhamis tsakiyar wata da sauransu sai ka samu lada me ya haifar da wannan niyyar zuciyarka to waɗannan abubuwan da za ka aikata ka samu lada su ake nufi da al-af'al al-ikhtiyariyya al-kasbiyya al-kasbiyya waɗanda kake tsawurwutar su kake aikata don ka samu lada an gane su yawa akwai ayyukan da kuma kake yin su ba na samun lada ba ne saboda a matsayinka na halitta ne kake yin su kun dai fahimce su a misalin da na bayar yace kamar ya udul badanu bi sihhatihi wa salahihi ila al-hali at-tabi'i kamar yadda dai jiki yake komawa da lafiyarsa da gyaruwarsa zuwa ga halinsa na dabi'a in aka ce dan adam jikinsa ya koma halinsa na dabi'a na asali to lafiyayyen jiki kenan kana fita daga dabi'a ka koma wani abu sai a rasa lafiya fa yasiru bi haythu la yaqbalu illa al-haqq sai waye gari ya zama baya karbar komai sai gaskiya kama anna tifla la yaqbalu illa labana kamar yadda jariri baya karbar komai ilmin nonon uwarsa ba abin da yafi masa dadi irin nono to haka dan adam in zuciyarsa ta gyaru haka zai koma zuwa ga asalin fitirarsa ta girmama Allah ta yadda da Allah shine mahaliccinsa ta yadda da Allah shine abin bautarsa ya bi dokokinsa to mu tsaya anan insha Allah ta'ala sai mu tashi kan baitin da zai kawo mana din karfafa wannan magana da ya kawo insha Allah ta'ala Allah kada an fahimci zancen inda ya dosa da kuma an dauki izinin da ya kamata a dauka Allah muke roko ya kara tabbatar da mu akan hanyar alqur'ani da hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba mu hakuri akan ta duk irin dangwamar da zamu samu akan haka Allah subhanahu wa ta'ala kara mana yaqin Allah raba mu da kokonto Allah tabbatar da mu bisa tafarkin ma'aiki Muhammadu sallallahu alaihi wasallam har zuwa ƙarshen rayuwar mu wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabi ajma'in subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik